الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo, mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar Asabar 26 ga watan Al-Muharram shekara ta 1435, bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 30 daidai ga watan 11 shekara ta 2013. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'ul Kabir. Kafin darasi ne wa galibi yan tambayoyi suka iya gabata. To, ya gabata a darasinmu na tauhidi, babi ne na musamman. Rantsuwa ibada ce wadda Allah ya shar'anta mana da nassi na Al-Qur'ani, wanda matsayinta dai halaka ne mutum ya yi rantsuwa. Sannan kuma Allah ya bayyana mana iya abin da ya dace mu yi rantsuwa da shi da abin da kuma bai dace ba, kuma in mu yi rantsuwa ga ta hanyar da za mu bi mu samu mafita don kada mu dau laifi. Dalilan da suke nuna mana halaccin rantsuwa sun wuce a lissafa daga cikin Al-Qur'ani da karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Na daga cikin ayoyi na Al-Qur'ani rantsuwar da Annabi Ibrahim alaihi salam ya yi, wa tallahi la akidanna sunabakum ba'da an tuwallu mudbir. Annabi Ibrahim alaihi salam ya yi rantsuwa cewa sai ya kulla wani makaru, wato game da gumakan jama'arsa bayan sun juya baya zuwa wato wata sandarsu da suke, kamar yadda ya zo a cikin wato littattafai na tafsira. A shahid a nan rantsuwa ce da Allah subhanahu wa ta'ala. Haka idan ka ɗauka ɗan uwan Annabi Yusuf mai suka faɗa, qalu tallahi laqad atharaka Allahu alaina wa in kunna la khafi, suka ce mun rantse da ubangijin da ya halicce mu, lalle Allah ya fifita ka akan mu. Suka ce kuma tabbas mun kasance masu kuskure dangane da wato jefa ka rijiya da muka yi, kuma da kama ka da muka yi muka je muka saida a matsayin bawa. To, a takaice shi hukuncin yin rantsuwa halaka ne. To, amma da me ake rantsewa? Ba a rantsuwa sai da ɗaya daga cikin abubuwa guda uku. Farko dai shi ne zatin Allah subhanahu wa ta'ala, ka rantse da zatinsa, ko ka rantse da suna daga cikin sunayensa, ko ka rantse da sifa daga cikin sifofinsa. Idan ka ce wallahi, kana rantsuwa ne da zatin Allah subhanahu wa ta'ala, Domin Allahu suna ne daga cikin sunayen Allah subhanahu wata'ala. An gane ku, shi kuma suna yana nuni zuwa ainihin abu da zatin sa. In ma ka ce wallahi ko ka ce billahi ko ka ce tallahi, ko ka dau wani suna daga cikin sunayen Allah subhanahu wata'ala. Misali Ar-Rabb, zaka iya cewa war-Rabbi, ina rantsuwa da Ubangiji. Ko Ar-Rahman, ka ce war-Rahmani, ina rantsuwa da Ubangiji subhanahu wata'ala. Ko ka dau sifa daga cikin sifofinsa, na daga cikin sifofin Ubangiji subhanahu wata'ala kudura, zaka iya cewa bi kudratillahi, ina rantsuwa da kudura ta Ubangiji subhanahu wata'ala. Ko kuma ka dau as-sam, ka ce bi sam'illahi, ina rantsuwa da jin Allah subhanahu wata'ala. Ko ka dau al-ilm, ka ce bi ilmillahi, ina rantsuwa da ilimin Ubangiji subhanahu wata'ala. To dan haka rantsuwa ba ta fita daga ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda uku, in ma zatin Allah subhanahu wata'ala, ko suna daga cikin sunayensa, ko sifa daga cikin sifofinsa. Wannan shine abin da aka shar'anta mana. Amma shi mahaliccinmu, mahaliccin kowa da komai, yana da damar da zai rantse da duk abin da ya ga dama daga cikin halittunsa. Wanda in ka ɗauki suratu Shams, Ubangiji ta'ala sai da ya rantse da halittunsa kusan 11. Farko dai ya ce wa Shams, ina rantsuwa da rana. Wa buhaha, Ubangiji ta'ala ya ce ina rantsuwa da hantsinta. Sai ya ce wal qamari idza talaha, ina rantsuwa da wata, wato lokacin da ya biyo bayanta. An gane ku? Sai yake cewa wallaili idza yaghshaha, yace ina rantsuwa kuma da dare, wato lokacin da ya ruhu mata. Wassama'i, yace ina rantsuwa da sama. Sai yace wama banaha, ai waman banaha, da Ubangijin da ya gina ta. Sai yace wal ardi, ina rantsuwa da kasa. Sai yace wama qahaha, ai waman qahaha, ina rantsuwa da wanda ya shimfida ta, kenan shi kansa. An gane ku? Sai ya ce wa nafsin, ina rantsuwa da rai. Sai ya ce wannan wama sawaha, kenan waman sawaha, da Ubangijin da ya daidaita halittarta. Kaga anan da abubuwa na Ubangiji subhanahu wata'ala ya rantse da abubuwa guda tara. Haka idan ka ɗauki wal fajr, wa layalin ashir, wa shaf'i, wal watr, wal layli idza yasir, sai da Ubangiji ta'ala ya rantsuwa da abubuwa biyar. Haka idan ka ɗauki wal asr, rantsuwa ce Ubangiji ta'ala ya yi da zaman. Haka idan ka ɗauki wal nazi'at, haka idan ka ɗauki wal mursalat, haka idan ka ɗauki irin su wal layli idza as'as, wa subhi idza tanaffas, haka idan ka ɗauki irin su suratul tur, wa turi, wa kitabin maskur, fi raqin manshur, wal baitil ma'mur, wal bahril masjur, to duka irin waɗannan halittu ne wanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi rantsuwa da su. Amma ba komai ba Allah yake nihi game da rantsuwa da su don ya nuna mana girman darajarsu da ƙimarsu. Amma mu a matsayinmu bayan shi baya halatta mu rantse da wata halitta, dole sai mahaliccinmu. To don haka dai a taƙaice, rantsuwa da wani Allah ba ta halatta. Hukuncin rantsuwa da wani Allah shirka ne, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man halafa bi ghairi llahi faqad ashraka, duk wanda ya rantse da wani Allah ko ma menene, to wannan yayi shirka. Illa kasancewar shirka, shirka ce karama wadda ba ta fitar da mutum daga addini ta halatta jininsa ko dukiyarsa ko dawwamar da shi a gidan wuta. Amma laifi ne babba daga cikin manyan laifuka. Don haka ko mun daraja halitta, baya halitta kai rantsuwa da ita. Ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ba za ka rantse da shi ba, ba za ka rantse da Ka'aba ba, ba za ka rantse da duk wata halitta daga cikin halittun Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Allah ne ku? Don haka mun wuce da hadisi da zalla sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana, maimakon ka ce wal Ka'aba sai ka ce wa rabbil Ka'aba, na rantse da Ubangijin Ka'aba. maimakon ka ce war rasul ina rantsuwa da manzon Allah sai dai ka ce war rabbir rasul ina rantsuwa da ubangijin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai ka rantsi da ubangijin da ya turo shi to dan haka baya halatta mutum ya rantsi da wani Allah duk wanda ya rantsi da wani Allah to iya abin da yake kai shi ya tuba zuwa ga ubangiji subhanahu wataala ya dena domin babban laifi ne daga cikin manyan laifuka na'am sharadda an sa addu'a yawa gare su mun taba muhadara ta musamman a kansu sun wuce a lissafa akalla sun kai goma sha wani abu na to ita wannan aya tana bayani ne dangane da abin da zai wakana a yinin alkiyama tsakanin shugabanni na bata da mabiyansu wanda junansu zai la'anci juna junansu ya tsine ma juna kuma sannan kowa ya baranta game da wato dan uwansa shine ubangiji ta'ala yake cewa idan tabarra alladhina tu'minu alladhina tabarru wa ra'u al'azaba wa taqatta'at bihim al'asbab وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار شين وبنجي تعالى كتشوا إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا كبا متعنن كلاباري لوكا چند ودن دعك مسبيئيا ido rufe a nan rayuwa ta duniya suka dora mutane akan kadarku wanda yake na hallaka min alladhina tabu za su barranta ga waɗanda suka musu biyayya su ce ba mu ba ku ba mu ba kuka bi mu an gane ku mu dai ba mu kuka bi ba wara aula azabu ubangiji ta'ala yace a wannan lokaci ku gaba ɗayan su da su shugabannin da mabiya sun ga azabar Allah ido da ido wata taqwa'at bihim al-asbab wato duk wasu dalilai na samun mafita a ran nan sun yanke musu a lokacin da suka rasa tudin dafawa suka ga azabar Allah ido da ido su waɗanda aka bi an gane ku suka halakar da jama'a za su raba hanya gaba da waɗanda suka bi su su ce mu dai ba mu kuka bi ba ubangiji ta'ala yace wa qala alladhina tabu waɗanda suka bi wasu a nan duniya suka batar da su za su fada su ce lau anna lana karrata inda a ce muna da dawowa zuwa duniya fala tabarra minhum mu ma mu barranta da su mu ce ba mu ba su kamar yanda ayo suka ce ba su ba mu an gane ko kama tabarra'u minna kamar yanda suka raba hanya da mu ayo nan guri ne suke su mabiya a wannan lokaci cewa wai ina ma a ce su suna da wata dama ta dawowa duniya su ma su raba hanya da su kamar yanda a wannan yini na alkiyama su shugabannin suka ce ba su zo aka bi ubangiji ta'ala yace kazalika kamar yanda junansu yake ma junansu alatsi ne kamar yanda Allah yake bayyanawa a cikin wasu ayoyi wasu surori na daban ayoyi na daban shine yace yurihimullahu a'malakum hasaratin alaykum ubangiji ta'ala na nuna musu ayyukan su wanda suka aikata a nan duniya cewa nadama ne akan su ma'ana sun yi aiki wanda yake a banza duk abin da suka yi sai ya tafi a banza don haka sai Allah yace wa ma hum da su waɗanda suka yi biyayya da su waɗanda aka bi akan bata Allah yace ba su zamanto ba bi kharji da minan nar wato masu fita wato daga cikin wuta gani ko kamar yanda a can za su ringa fada rabbana arinal ladaini adallana minal jinni wal ins naj'alhuma tahta aqdamina liyakuna minal asfali ko kuma kamar yanda ubangiji ta'ala yake fada a cikin wato suratul ahzab an gane ko wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila rabbana atihim dhifaini minal adhabi wal anhum la'anan kabira aw ta riwaya la'anan kathira to haka junansu zai ringa tsine ma juna sun ma yawmal qiyamati yal'anu ba'dhum ba'dhan wannan yakfuru ba'dhum ba'dhan wa yal'anu ba'dhum ba'dhan wa ma'awahum an-nar wa wannan wa ma lidh-dhalimina yake cewa min nasi thumma yawmal qiyamati yakfuru ba'dhum ba'dhukum ba'dhin wa yal'anu ba'dhukum ba'dhan haka ubangiji ta'ala yace junan ku a ranar kiyama zai kafirce ma juna kuma junan ku zai la'anci juna to haka anan duk wanda ka bi shi a duniya idurihi ya batar da kai to tsakaninka da shi sai kun yi la'antar juna a yinin alkiyama kuma shi wanda ya biyayya shine zai yi burin cewa ina ma a ce ya samu dawowa duniya shi ma ya raba hanya game da shi wanda ya ma biyayya na'am wai hukuncin fada a ƙarshen suratul tin idan an karanta bala wa ana ala zalika minash shahidin ko kuma wa nahnu ala zalika minash shahidin akwai hadisi illa kasancewar bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka bai yadda cewa a fada ba a sallah ba ko a wajen ta bai yadda cewa a fada iya wanda ya inganta na karshen suratul kiyama shine in an ce alaysa zalika bi qadirin ala an yuhya al-mauta sai ka ce bala shi wannan ya inganta amma da suratul tin wannan bai inganta ba dan haka in an karanta suratul tin babu wata fada da za ka yi sawa'an a cikin sallah ko a wajen ta na'am
saboda alwala da ake kai mata akwai wani
wai ke bance ma arwalla wuri akwai dalili yana da cikin daga cikar tsauta ai ba ka zo ba cikin gida ko ina kai ta zunda ruwa an gane ko amma wannan ba abin da yake a al'adance amma a ibadance babu maganar a ce arwalla a ke bance wata wuri in ka ga dama ko ina kana iya yi kai dai ka san abin da zai gyara amma a ka'ida da ake keɓance mata wuri ba don komai ba saboda bai dacewa ya zamanto ko ina a ringa zub da ruwa da inda za a zauna da inda ba za a zauna ba kaga bai dace ba da inda ake wasu aikace-aikace a ce kullum wuri a jike yake shine dalilin da ake keɓance wuri wanda ake yi kamar yanzu misali in ka ɗauka ba wuri ake keɓancewa ba a yi hanyar da za a ringa tara ruwa ko kuma a ringa zuba yana wucewa to haka ita ma
na
a shi mai karatu shi ne zai fada an gane ko haka shi ma kuma wanda yake sauraron karatu shi ma yana cikin hukuncin shi wanda yake karatu farai dan in kaji mai karatu ya karanta ayar da ta kunshi roƙon gafara yadda shi mai karatun ya roƙa kai ma ana buƙatar ka roƙa to haka lokacin da ya faɗa kai ma za ka faɗa amma in a sallah ne ba bayyanawa ba za a yi haka kowa ya faɗa hatta da shi mai karatun ba zai bayyana ba darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna cikin kitabul hajj mun tsaya ƙarshen wato babi na 106 wanda kafin shi mun karanta babi na 105 wanda ke nuna mana fadula ta mutumin da Allah ya masa rasuwa yana ɗauke da harami in ma haji ko umra wanda Abdullahi ɗan Abbas Allah ya ƙara musu yarda ya rawaito mana hadisin cewa sun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wani bulaguro wannan bulaguro kuwa bulaguro ne na hajji hajjin kuma hajjin bankwana wanda bayan ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai koma yin wata hajji ba sai ya ce fara'a rajulan qad saqata min ba'irihi fawukis wato manzon Allah sai ya ga wani mutum ya faɗo daga kan raƙuminsa wuyansa ya kare wannan kuma ana tsaye ne a Arafa an gane ku Allah ya kaddara faɗowarsa kai tsaye na faɗowa wuya ya kare Allah ya karbu kayan sa shine yace fa mata wa huwa murri ya mutu halin yana dauke da harare manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai yace da jama'a ta sahabbai ku wanke shi da ruwa da ganyen magariya ko kuma wasidir kace da magariya amma galibi abinda ake amfani da shi ganyen nata shine yake tada kumfa amma koda bawon zai tada kumfa ana iya amfani da shi shine manzo Allah ne ya mana ishara yace bima in wasidir wato da ruwa wato da magariya sai yace wa kaffinuhu fi sawbihi manzo Allah yace kuma ku yi masa kafani a cikin tufafin sa biyu shine kenan mayafin sa wato da gyautar sa wanda bayani ya gabata shi wanda ke dauke da harari za a iya wadatuwa dangane da likafani biyu ba sai an kara masa ba kuma in an kara masa ba laifi ba aka yi amma anan manzo Allah sai ya ce ku yi masa likafani da tufafin sa biyu kenan ya wadatu ba sai an kai uku ba wanda shine cikar sunna wanda kuma bayani ya gabata likafani shine farkon abin da ake fitarwa daga cikin dukiyar mamaci an gane ko shi ake fitarwa koda akwai bashi a kansa domin ka'ida kamar yadda bayani ya gabata malaman usul suke cewa tarkul istifsal fi maqami al-ihtimal an gane ko suke cewa tarkul istifsal fi maqami al-ihtimal wato tarkul istifsal fi maqami al-ihtimal ka'idar ta kwanta mana kenan rashin neman bayani a matsayin da takan yiwu takan iya kutso kai to wannan yana tabbatar da kenan gamewa game da fadar da ake kenan yujibul umuma fil maqal don haka anan manzo Allah ce ai kawai ku yi masa likafani wato da tufafin sa manzo Allah bai nemi bayanin akwai bashi akan shi ko babu bashi kenan don haka suka ce wannan na nuna cewa in mutun ya mutu farkon abin da ake dauka daga cikin dukiyar shi shine abin da ya shahi mu'anu tajhiz ma'ana dawainiya wanda suke ta tattala shi domin kai shi makomarsa to shine sai ya ce wala tukhammiru rasa manzo Allah ya ce kar ku lullube masa kai fa innahu yub'athu yawmal qiyamati yuhillu aw yulabbi domin za a tada shi a yinin alkiyama yana mai fadar labbaika allahumma labbaik lafazin yuhillu aw yulabbi wannan kokonto ne aka samu daga marwayacin ya zo a riwayar da babu kokonto fa innahu yub'athu yawmal qiyamati mulabbiya don haka a wata riwaya bayan wala tukhammiru rasahu sai manzo Allah ya ce wala tuhannidu kuma kar ku shafa masa turare to don haka kamar yadda bayani ya gabata wannan hadisi dalili ne wanda ke nuna fadula ta mutumin da Allah ya masa rasuwa yana dauke da harami wannan aiki da yake ciki na ibada ba zai yanke ba har zuwa alkiyama idan aka tada shi a yinin alkiyama zai tashi yana mai fadar labbaik allahumma labbaik don haka ka'ida wannan bai kebanta ba da aikin haji ko umra dukkan wani aiki na ibada da bawa yake yi idan Allah ya masa rasuwa akan wannan aiki to zai tashi alkiyama yana kan wannan aiki kai ba ma aiki ba wanda yake na ibada ko aiki ne wanda yake na shashanci idan mutum ya mutu akan shi to alkiyama haka zai tashi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa yub'athu kullu abdin ala ma mata alaihi kowane bawa akan abin da ya mutu akan shi za a tada shi alkiyama don haka ka'ida duk abin da ka rayu akan shi to zaka mutu akan shi kuma sannan akan shi zaka tashi a yinin alkiyama dan haka wannan na nuna cewa mutum yayi kokari ya gyara kayansa ya zamantu ayyuka na alkhairi su kasa gaba kuma kai fatan Allah ya maka gamankatarin mutuwa akan abin da ka saba yi na ibada ayyuka waɗanda suke na alkhairi domin ka tashi akan su a yinin alkiyama duk wasu ayyuka waɗanda suke na shashanci mutum ya nisance su saboda mutum yakan iya mutuwa akan su sannan kuma ya tashi akan su a yinin alkiyama saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana cewa al'amura ana lura da su da abinda mutum ya cika haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana wanda ya mutu akan aikin sabo to zai tashi akan wannan aikin sabo a yinin alkiyama kamar yadda yace duk mutumin da ya kunkudu guba ya shaye kashe kansa to zai tashi a yinin alkiyama kofin a hannun shi yana kunkwatar wannan guba haka wanda ya ci ko kansa daga kololuwar dutse ko wani gine to zai tashi a yinin alkiyama yana mai sirriyowa haka mutumin da ya yanka ma cikin sa wuka ko wani abu wanda yake makamancin sa shi ma zai tashi a yinin alkiyama yana haka yau za mu tashi kenan babi na 107 قال أبو إيسى محمد بن إيسى الترمذي رحمه الله باب ما جاء في المحرم يحلق رأسه في إحرامه ما عليه قال حدثنا ابن أبي عمر هو الأدني قال حدثنا سفيان بن عيينة هو الهلالي المكي أنا أيوب السختياني وابن أبي نجيح وحميد الأعرج وعبد الكريم عم مجاهد وابن جبر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن أجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو بالحديبية قبل أن يدخل مكة وهو محرم وهو يوقد تحت قدر والقمر يتهافت على وجهه فقال أتؤذيك هوامك هذه فقال نعم فقال حلق وأطئم فرقا بين ستة مساكين والفرق ثلاثة آسوع أوسم ثلاثة أيام أويل سكن سيكا قال ابن أبي نجيه أويل ذبح شاه قال أبو إيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن المحرم إذا حلق رأسه أو لبس من الثياب ما لا ينبغي له أن يلبس في إحرامه أو تطيب فعليه الكفارة بمثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم Malam Allah ya ji kansa ke cewa wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na mai harami imma haji ko umra da ya aske kansa a lokacin da yake dauke da harami ma alaihi wato me yake kansa wato nafansa kar mu manta yana daga cikin mahzuratul ihram wato shine gusar da gashi haramun ne ga dukkan mutumin da ya dau harama ta haji ko umra sawa'an namiji ko mace ya gusar da wani gashi daga cikin gashin jikinsa ko farce ba zai yanke ba da sauransu kamar yadda bayani ya gabata haka kuma karin bayani zai zo nan gaba to shine anan yace ma alaihi ma anan istifhamiya ce ma'ana me yake kan shi wato na sakamako to shine anan malam ya shigo da hadisin Ka'b ibn Ujra Allah ya kara masa yadda ke cewa lalle wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya wuce da shi kenan shi Ka'b kin wa huwa bil Hudaybiya a lokacin nan yana dawan da ake kiran shi Hudaybiya wanda yana kan hanyar Makka da Madina amma ya fi kusa wato da birnin Makka qabla an yadkhula Makka wato kafin ya shiga wato birnin Makka wa huwa muhrim alhadi shi Ka'b ibn Ujra wato yana dauke da harami wa huwa yuqidu tahta qidr ma'ana yana hura wuta karkashin wata tukunya an gane ko qidr mufrad ne jamun sa shine kudur ma'ana tukwane kamar yadda Ubangiji ta'ala ke cewa wa kudurir rasiyat shine yace wa huwa yuqidu tahta qidr wato yana mai hura wuta karkashin tukunya kenan tukunya tana kan murhu shi kuma yana hura wuta wala qamlu yatahafatu ala wajhi wato kulkuta sai faduwa take akan fuskarsa an gane kulkuta sai zubowa take akan fuskarsa babu abin da ke janyo kulkuta da gaugawa sama da wato dauda musamman idan mutum yana da tarin gashi a kai wanda kuma kar mu manta lokacin su ba lokaci bane ba na wanda aka ci gaba a irin wannan lokaci namu, saboda bulaguro ne za su dauko kwana da kwanuka, wanda tafiyar kafa ce za a yi tun daga inda ake domin zuwa haji, kuma tafiya ce a cikin daji, daji wanda yake sahara, wanda kura in ta hadu da jibi kai tsaye dauda take likewa a jikin mutum, ita kuma kwalkwata abinda yake janyo ta dauda musamman ga mutumin da yake da gashi. To dan haka ai kasancewar mu ya gabata, maza Allah sallallahu alaihi wasallama kafin ya dau hadami me yake, sai ya daddade kansa, in ya wanke kansa ma'ana sai ya daddade, kamar misali a sa mai a daddade shi yanda kenan kura ba za ta yi gaugawar shiga balantana, wato a samu kenan shine dauda da kulkwata da sauransu. To shine anan yace wal qamdu yatahafatu ala wajhi, wato kulkwata sai zubowa take akan fuskarsa. Fa qala, sai manzon Allah yace da shi, atu'dhika hawamuka hadhihi, waɗannan kwarika naka suna cutar da kai, abinda ake nihi da hawamu wato sune kwari, kankanan kwari kenan. Kwalkwata kuma tana daga cikin kenan jama'ar su, shine yace atu'dhika hawamuka hadhihi, shin wannan kwarin naka na cutar da kai? Fa qala na'am, kawo yace kwarai ya manzon Allah. Manzon Allah sai yace da shi, to aske kanka kuma ka ciyar da farakan baina sittati masakin, wato ma'aunin da ake kiran shi da farak, ma'auni ne daga cikin ma'aunai wato na mutanen Madina. Shine sai malam yace wal farak, wannan ma'auni da ake kiran shi al farak, yace salafatu asu, iya abinda yake badawa shine sa'i uku, gwargwadon shi kenan sa'i uku, duk sa'i dai kwa iya abinda yake badawa shine mudu hudu, an gane ku, da mudu na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, idan ka hada mudu hudu shine zai baka sa'i guda. To shine anan manzo Allah yace masa wato ya bada farak tsakanin miskinai guda shida, ma'ana ya raba musu. To shine malam sai ya bayyana mana shi wannan farak din kenan, abin da yake badawa sa'i uku kenan, hulu hudu su uku nawa kenan? 12 kenan, miskini shida za a raba ma kenan, kowane miskini nawa za a bashi? Sai a bashi mudu biyu, an gane ku, kowane miskini za a bashi mudu biyu. Sai yace ausum salasata ayya, ko kuma wato ka azumci wato kwanuka uku. Sai yace awin suk wato nasika, yace ko kuma ka yanka wata dabba kenan. Anan abinda muke so mu gane zabi ne, zabi ne anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bashi, in ma ya ciyar da miskini shida, kowane miskini ya bashi mudu biyu, ko ya azumci kwana uku, ko kuma ya yanka wata dabba, nasika bi ma'ana azzabiha, in ma raƙumi ko saniya wato ko tinkiya ko akuya. Yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada zabi anan, haka Ubangiji subhanahu wataala ya bada zabi da nasi na Al-Qur'ani. Ubangiji ta'ala yake cewa faman kana minkum maridan aw bihi adam min ra'si fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk, duk wanda ya kasance wato bashi da lafiya, an gane ku, aw bihi adam min ra'si, ko kuma wato akwai wani abu wanda yake mai cutarwa a kansa, sai ya aske kan wato saboda wannan abin da ke cutar da shi, kaman kwalkwata ko kuraje da sauransu. Ubangiji ta'ala yace fa fidyatun min siyadi, na kan shi fansa shine yin azumi kenan, azumi nawa zai yi? Azumi uku, kamar yanda annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana. Sai yace aw sadaqatin, ko kuma sadaka kenan, sadakar ita ce anan manzon Allah ya nuna ciyar da wato miskini shida, kowane miskini a bashi mudu biyu. Sai yace awnu suk, wato ko kuma yanka wani abin yanka, shine anan yace awnu suk nasika, ko kuma ka yanka wani abin yanka, in ma raguni ko saniya ko kuma ragu kenan. Wannan dai daga cikin waɗannan abubuwa uku shine sakamakon duk mutumin da ya aske kansa a lokacin da yake dauke da harami, imma da guzurin da yasa ya aske kansa ko babu guzuri, ko daga rigam ka aske kanka, to dole sai ka bada wannan fidiya, illa kasancewar inda gangamne babu wani uzuri, akwai wani nau'i wanda yake na tuzartar da hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala, akwai ganganci akan haka. Amma abinda zai tsaya maka matsayin wannan zai kankare maka wannan laifin shine aikata ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa uku. Don haka shi Ibn Abi Najih a cikin riwayarsa sai ya ce awizba shatan, ko kuma ka yanka, wato shine tinkiya, maimakon kenan da ya ce awin suk nasikatan, shi a riwayarsa sai aka samu awizba shatan, duka ma'anar da ya ce. Al-Imamu Tirmidhi ke cewa wannan hadisi, hadisi ne kyaukyawa, hadisi ne ingantacce, kuma aiki akan haka yake wajen wasu malamai daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, da wasu suka ce annal muhrima, lalle mai harami haji ko umra, idza halaka ra'sa, idan ya aske kansa, aw labisa min athiyabi ma la yanbaghi lahu an yalbasa fi ihrami, ko ya sanya tufafin da baya dacewa mai harami ya sanya a lokacin da yake dauke da harami. Kar mu manta, ya gabata wani sahabi ya zo ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama me ya dace mai harami ya sanya na tufafi, domin abinda ya dace a sanya, manzon Allah sai ya zana masa abinda bai dace ba. Manzon Allah yake cewa ba zai sanya, wato shine riga, ba zai sanya wando, ba zai sanya rawani da sauransu. Don haka duk wani dinkakken tufafi baya halatta mai harami ya sanya. Ba zai sanya wando, ba zai sanya riga, ba zai sanya hula, duka ba zai sanya su ba. To don haka idan ya sanya riga, ko ya sanya wando, ko ya sanya hula, ya rufe kansa ko wani mayafi, shine anan ya ce aw labisa, ko ya sanya min athiyabi, daga cikin tufafi, ma la yanbaghi lahu an yalbasa, abinda bai dace ba ya sanya, fi ihramihi, a halin kenan daukan haraminsa. Sai ya ce aw taqayyaba, ko kuma ya shafa turare, fa alaihi alkafara, wato na kan shi kafara. Kenan mice ce kafara? Shine ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda uku. Shine yace fa alaihi alkafaratu bi misli ma ruwiya anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, na kan shi kafara gulgudan abinda aka rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ciyar da miskini shida, ko wanda miskini a bashi mudu biyu, ko azumi uku, amma jera su ba sharadi bane ba, amma in an jera su an kyautata, ko kuma wato yanka rago. To dan haka kasancewar ka'ida, malamai suka ce duk lokacin da mutum ya aikata ɗaya daga cikin abubuwan da aka hana mai harami ya aikata, misali aske gashi, ko yanke farci, ko sanya dinkakken tufafi, an gane ku, to iya abin da yake kan shi dole sai ya bada fidiya ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda uku. Ko kuma lokacin da mutum ya bar wajibi daga cikin wajibatul hajj, shi ma ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa zai yi. Kamar misali kabar jifa baka yi ba, ko da na rana ɗaya ne, ko kuma kwana Amina, to duk abin da za ka yi ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa za ka aikata. In ma azumi uku, ko kuma yanka rago, ko kuma ciyar da miskini shida, ko wani miskini a bashi mudu biyu. Kenan abin da muke so mu gane, wannan hadisi shine ka'idar da malamai suka aiki. Duk lokacin da mutum ya aikata ɗaya daga cikin abubuwan da aka haramta ma mai harami ya aikata, in dai ba abubuwan da suke da sakamako ba, na kashe farauta wannan akwai sakamako da sauransu, an gane ku? Akwai sakamako duk mutumin da ya kashe farauta, ko kuma kayan kiɗice wanda yake da cikin harami, waɗannan duk akwai jazakin da malamai suka kayyade, wanda dalilai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka nuna ga irin abin da zaka bada, kuma kamar yadda Allah ya lissanta mana a cikin suratul Ma'ida. Akwai kuma mahzuratul ihram, wanda idan mutum ya aikata wanda babu wata fidiya a kansa, kamar misali wanda yake dauke da harami, idan ya daura ma kansa aure, ko ya daura ma wani, kaga wannan aure ne wanda yake batacce amma babu wata fidiya a kansa. Amma kamar mutumin da ya shafa turare, ko ya aske gashi, ko ya yanke farce, ko ya rufe kansa, to wannan shine zai ba, zai yi fidiya kenan, zai ba da ɗaya daga cikin abubuwan, zai aikata ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda uku. Don haka shine anan malam ajimulce ya mana misali ya ce mai harami idan ya aske kansa, ko ya sanya abinda bai dace ba ya sa na tufafi a lokacin da yake ɗauke da harami, ko ya shafa turare, kenan sai ka kiyasta da yanke farce da rufe kai da sauransu, kenan na kan shi ka fara kwatancin abinda aka rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Haka in ya aikata kenan, haka idan ya bar wajibi daga cikin wajibatul hajj. Babu ma jaa fi ruksati lirru'ati an yarmu yawman wa yadahu yawma. Qala haddathana ibn abi umar huwa al-adani. Qala haddathana sufyan ibn uyayna huwa al-hiladi al-makki. عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم انا ابي البداه بن عدي انا ابيه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء ان يرموا يوما ويدعوا يوما. قال ابو عيسى هكذا روى ابن عيينة وروى مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن أبي البداه بن عاصم بن عدي عن أبيه رضي الله عنه. ورواية مالك أصح. وقد رخص قوم من أهل العلم للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما، وهو قول الشافعي هو محمد بن إدريس. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الرزاق هو ابن همام الصنعاني الهميري قال اخبرنا مالك بن انس قال حدثني عبد الله بن ابي بكر انا ابيه انا ابي البداه بن عاصم بن عدي انا ابيه رضي الله عنه انه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الابل. رخص النبي صلى رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل في البيتوتة أن يرموا يوم النهر، ثم يجمعوا رمي يومين بعد يوم النهر فيرمونه في أحدهما. قال مالك ظننت أنه قال في الأول منهما ثم يرمون يوم النهر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو أصح من حديث ابن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر. وتوانم بابني ونكي بياني جمد أبن دي زودك منزان الله صلى الله عليه وسلم نرنغمي للرؤاح وتوغمك يا يا أن يرمو يوما ويدعو يوما سيجيفا نوانين ونين كمس برش باسي سنزو سيجيفا. Lafazin ru'a jam'i ne na ra'in. Ra'in shine wato makiyayi. Ar-ru'a kenan makiyaya. Kamar yanda in kace qabi alkali kenan. Idan kace ubah wato alkalai. To shine anan wato malam ya shigo da hadisin Abu al-Badda ibn Adi wato daga mahaifinsa cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rakhasa lirra'i wato manzon Allah yayi rangwame ga makiyaya. Kenan in ma kace ru'a ko kuma kace ri'a kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa wa antaral khufatal quratal alata ri'a asha. Ri'a da ru'a dukkan shi jami'i ne wanda yake na ra'i. Kenan a mufrad daidai suke a wajen jami'i, wancan karshe sai ka sanya ta marbut ra'un kin kuma sai kai mata rufa kace ru'a. An gane ko? Kamar yadda zaka ce quba shi kuma wannan karshen sai ka sanya hamza. Kenan ra'un kin sai kai mata wasali kasa sai ka ce ri'a. Shine yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya mamaki yaya rangwaman anyar mu yawman wa yadu yawma wato su yi jifa na wani yinin wani yinin kuma sai su bar shi. Kenan wannan a kwanukan mina, kwanukan mina ko wanda ake zawa a yi jifa 11, 12, 13. To waɗannan kwanuka su ne manzon Allah ya musu rangwamen za su iya jifa na wani yinin wani yinin kuma su bar shi. Kamar yanda wato malamai suka yi bayani, kamar yanda za mu iske daga cikin maganganun magabata, rangwamen da aka yi kenan idan sun zo a rango magabata sun yi jifa na farko. Wanda a ran goma ramin akaba shi kadai ne ake jifa kenan a ranar layya, shi wannan babu rangwame a kansu. Kenan wani kwanukan ne ake rangwame kenan 11, 12, 13. to shine anan kenan ya halatta su zo a ran 11 a ran 11 idan suka zo suka yi jifa in ya so sai su tafi wurin kiwo ran 12 ba sai sun dawo ba kenan ran 13 wato sai su zo su yi jifa kenan in suka zo a ran 13 ya za su yi jifa na ran 12 da ya kuce musu kuma da ran 13 kenan idan suka yi jifa na ran 11 sai su tafi wurin kiwon dabbobin su ran 12 ba sai sun dawo ba kenan ran 13 sai su dawo su yi jifa kenan na 12 da na 13 fasara ta biyu da malamai suka ma hadisin idan suka zo kenan anan sai ya zamanto za su zo a rana ta biyu kenan idan suka zo a rana ta biyu kenan za su yi jifan kenan rana wadda ta wuce ran 11 kenan da ran 12 kenan ran 11 ba sai sun zo kenan sai su zo a ran 12 a ran 12 sai su yi jifa na ran 11 kenan da ran 12 shikenan kuma sai su shiga shanun su kenan wannan sai a sanya su a layin waɗanda suke masu gaggautawa idan kuma a layin masu jinkirtawa kenan idan suka zo a ran 11 suka yi jifa ran 12 ba sai sun dawo ba kenan ran 13 sai su zo su yi jifa na 12 kenan da na 13 kenan ko kuma ran 11 su ki zawwa amma ran 12 idan suka zo sai su yi jifa na jiya kenan da na yau ran 11 da ran 12 in yaso kuma sai su shiga sha'aninsu an gane ko kenan anan gabatowa ne ba a yi amma wanda ya wuce shine ake ramawa kenan in suka yi na 11 kenan 12 ba sai sun dawo ba sai ran 13 za su dawo su yi na 11 da na 12 da na 13 su yi na 12 da na 13 ko kuma ran 11 su ki zawwa kenan ran 12 sai su zo sai su yi da na jiya da na yau in yaso kuma shi kenan kenan ran 13 ba sai sun dawo ba sai su je su shiga kiwon su wannan na nuna mana rangwame na addinin musulunci addinin musulunci babu tsanani a cikinsa inda a ce misali makiyayan za su zo a nazumta musu kwana a nan minato abin zai zamanto akwai nauyi a kansu to amma a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya rangwamta musu kenan suna iya tsallake wata rana kenan sai su wannan sai su rama kenan abin da ya wuce in a ran 12 suka zo sun tsallake ran 11 kenan a ran 12 kawai sai su yi jifan jiya da yau shi kenan in kuma sun yi jifa 11 kenan sai su tsallake 12 ran 13 sai su zo su yi jifa na 12 da na 13 kenan shi kenan to shi ne anan ma da yake cewa haka wato Sufyan ibn Uyayna ya rawaito wannan hadisi an gane ko kenan daga Abil Baddah ibn Adi sai ce an abihi wato daga mahaifinsa sai yake cewa Malik dan Anas ya rawaito hadisin daga Abdullahi ibn Abi Bakr shi kuma daga mahaifinsa shi kuma daga Abil Baddah ibn Asim ibn Adi kenan Adi ba mahaifi bane ba na Abul Baddah ma'ana kakansa ne domin mahaifinsa shine Asim sai ce ana abihi kenan daga babansa shine kenan Asim ibn Adi sai malam yace wa riwayatu malikin asa yace riwaya ta al-Imam Malik ita tafi inganci kenan akan wace riwaya ta Sufyan ibn Uyayna domin anan da yace ana abil baddah ibn Adi sai yace ana abihi an gane ko kenan anan wane ne mahaifinsa kenan Adi alhali shi kuma Adi wato kakansa ne kenan don haka riwaya ta Malik da yace an Abil Baddah ibn Asim ibn Adi sai yace an abihi kenan daga mahaifinsa shine Asim din don haka yace wa riwayatu Malikin asa riwaya ta al-Imam Malik ita tafi inganci sai yace wa qad rakhasa qaum min ahli al-ilm yace wasu daga cikin malamai sun yi rangwame ga makiyaya an yarmu yawman wa yadu yawman su ji jifa na wani yinin kuma su bar shi dalilinsu shine kenan wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce wa huwa qawlu shafi'i wannan fada ce ta al-Imam Shafi'i sannan malam sai zo da riwaya ta al-Imam Malik shine kenan hadisin al-Hasan ibn Ali ibn Khallal daga Abdurrazzaq daga al-Imam Malik daga Abdullahi ibn Abi Bakar daga mahaifinsa sai ya ce an Abil Baddah ibn Asim ibn Adi sai ya ce an abihi kenan daga mahaifinsa Asim sai yake cewa rakhasa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama li ri'a'il ibn fil baituta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mamaki ya yaran gwamin kwana Amina kenan ba sai sun zo sun kwana ba su je can su yi kiwon dabbobin su ayyar mu yawman nahar wato su yi jifa na ranar laye kenan ran 10 ga wata wannan dole ne su zo su yi kuma yaji ma'uram ya yawmaini ba da yawmin nahar sannan sai su hade jifa na rana na kwanuka biyu kenan bayan ranar layya bayar muna kufi a hadihi ma sai su jefe shi a cikin ɗayan su kenan an gane ku kenan shine muka yi bayanin in sun tsallake rana ta farko ran 11 kenan a ran 12 sai su zo su yi jifa na jiya da na yau ko kuma in sun yi na 11 sun tsallake kenan rana ta 12 ran 13 sai su zo su yi jifa kenan na 12 da 13 shine yace kuma yajma'u ramiya yawmaini sannan sai su hade jifa na kwana biyu ba'da bi yawmin nahar wato bayan ranar layya kenan kar mu manta ranar layya shi wannan dole ne su jefe shi kenan abinda aka musu rangwame a waɗannan kwanuka na bidan sai yace fa yarmuna hufi ahadihi ma su ji su yi jifa kenan a cikin ɗayan su 12 ko kuma 13 قال مالك الامام مالك سيچه ظننت انه قال في الاول منهما يچه ايا abinda dai zatan abinda ya fada fil awwali ana farko minhuma wato daga cikin su an gane ko thumma yarmuna yawman nafar wato sannan sai su yi jifa a ranar da ake barin yana kenan shi a iya abinda al-imam malik ya fahimci hadisin fuska ɗaya ne kenan shine yace zanantu annahu qala fil awwali minhuma kenan cikin farko daga cikin kwanukan biyu kenan sai su zo a ran 11 su yi jifa kenan sai su tsallake ran 12 sai yace kuma yarmuna yawman nafar sannan ranar da ake barin mila kenan ran 13 sai su zo su yi jifa kenan in suka yi 11 sai su tafi kiwon su ran 12 ba sai sun dawo ba kenan ran 13 sai su zo su yi jifa to tare da cewa malamai sun tabbatar da wancan fuska ta biyu an gane ku in ma su tsallake 11 ran 12 sai su zo su yi 11 da 12 ne su shikenan sai su tafi yasu kenan wannan a matsayin masu gaggautawa malam ke cewa wannan hadisi ne kyaukyawa hadisi ne ingantacce sai ya ce wa huwa asaqu min hadisi ibn Uyayna ta an Abdullah ibn Abi Bakr shi yafi inganci game da hadisin wato Sufyan ibn Uyayna riwayarsa daga Abdullah ibn Abi Bakr باب قال حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا سليم بن حيان قال سمعت مروان الأصفر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن علي رضي الله عنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال بما أهللت قال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن معي هديا لأهللت قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه وتوانا بابي نينا مسمى واندا Anas ibn Malik Allah ya kara masa yadda wanda bayani ya gabata galibi idan malam ya zo da babi ba tare da tarjuma ba to yana da alaka da baban da ya gabata shine Alai yake cewa lalle Aliyu dan Abi Talib wato ya gabato ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga birnin Yaman domin lokacin da aka fita daga birnin Madina ba tare da alba aka fita Ali manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tura shi birnin Yaman domin ya zo masa da sauran dabbobin sa wadanda suke na hadaya rakuman sa na hadaya to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai hade da Ali ba sai a Makka to shine anan da aka zo manzon Allah sai yake tambayar Ali bima ahlant da me ka dauko wato hadari imma haji ifradi ko kuma tamattu'i ko kuma kirani qala sai aliyu yace ahlaltu bima ahalla bihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace na dauka kamriya ta dangane da abinda manzon Allah ya dauka kamriya sama ana abinda manzon Allah yake nihin yi na haji ni ma haka nayi an gane da aka zo mikati cewa ahlaltu bima ahalla bihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah yace masa laula anna ma'iya hadiyan in ba dan akwai hadaya tare da ni ba manzo Allah yake la ahlantu yace ni ma da na kunci harami an gane ko dan haka Abu Musa shi ma manzo Allah yake masa ya kunci haraminsa yasa saboda babu hadaya tare da shi shi ma haka Aliyu aka ce ya kunci haraminsa ma'ana in yayi tawafi yayi safa da Marwa to ya kunci haraminsa kenan niyyar shi da yayi tahajji kenan ya maida ta umra don manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yanda bayani ya gabata kirani yayi yasa saboda ya kuro hadaya duk wanda bai kuro hadaya ba manzo Allah yace ya kunci haraminsa duk da cewa daidai ya kasance ko ta fuskar ma'ana dabobi da shi Aliyu dan Abi Talib yaje ya kuro su daga wannan saboda su kansu dabobin an gane ko amma kasancewar ba shi da alaka shi wannan babi da baban da ya gabata tunda wancan babi yana bayani ne akan wato su makiyaya an musu rangwame kenan ga ranar da za su yi jifa sannan kuma sauran jifan sai su hade shi a wata rana to amma kasancewar dai yana cikin kenan kitabul hajji kenan anan dalili ne wanda ke nuna cewa ya halatta mutum wato ya rata ya haraminsa kenan akan haramin wani misali shi ya fito ta kudu kai ka fito ta arewa baka san ba mene wani irin aiki ne zai yi daga cikin ayyukan hajji kai ko kana buƙatar aikin ku ya zamanto kala daya to a dunkula kana iya cewa ka ɗaukaka murya da abin da wani ya ɗaukaka muryarsa kenan in ka zo kun haɗu da shi sai ka iya tambayarsa me ka ɗauki wannan kenan zai gaya maka kenan in har kana da hadaya ka koro hadaya kenan sai ka ci gaba da haraminka kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wanda bai koro hadaya ba sai manzon Allah ya sanya shi ya kunce haraminsa malam ke cewa wannan hadisi ne kyaukyawa hadisi ne ingantacce sannan kuma hadisi ne garib amma wato ta wannan fuska kenan garaba wadda take nisbiya babu ma jaa fi yawmil hajji al-akbar qala haddathana abdul waris ibn abd as-samad ibn abd al-waris qala haddathana abi ana abi ana muhammad ibn ishaq ana abi ishaq huwa amr ibn abdullah as-sabi'i ani al-harith huwa al-a'war ana ali huwa ibn abi talib radiyallahu an annahu qala سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يوم الحج الأكبر فقال يوم النهر قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه أنه قال يوم الحج الأكبر يوم النهر قال أبو عيسى ولم يرفعه وهذا الصف من الحديث الأول ورواية ابن عيينة موقوفة ورواية ابن عيينة موقوفا الصف من رواية محمد بن إسحاق مرفوعة هكذا روى غير واحد من الحفاظ عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه موقوفا وقد روى شعبة عن أبي إسحاق أنه قال عن عبد الله بن مرة عن الحارث عن علي رضي الله عنه موقوفا wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na bayanin wato ranar haji wadda take mafi girma shine anan wato malam ya shigo da hadisin Aliyu dan Abi Talib Allah ya karama sa yadda ke cewa na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yawmil hajji al-akbar dangane da ranar haji wadda take mafi girma an gane ko faqala sai manzon Allah ya ce yawmun nahar wato ranar lai yake ran 10 ga wata shine yawmul hajji al-akbar saboda mai aka ambaci ranar layya yawmul hajji al-akbar malamai suka ce saboda abinda ta kunsa na ayyukan hajji domin a ran nan aiki na farko shine jifa na biyu wato shine soke hadaya ko yankata na uku shine yin aski na hudu wato shine dawaful ifada don haka kenan ake kiranta yawmul hajji al-akbar domin duk a cikin rane kun haji babu yinin da ya kunshi ayyuka daga cikin ayyukan haji sama da yinin wato 10 ga watan Zulhijja idan ka dauka ran 8 ga wata mina ne kawai ake zuwa fa aje a zauna in lokacin sallolin nan guda biyar yayi a sallata babu wani aiki banda sallolin nan akan lokacin su ran 9 ga wata iya aikin da yake kan alhazai shine a je a tsaya a Arafa in rana ta fada a zo Muzdalifa a kwana idan ka dauka ran 11 babu wani aiki kawai illa jifa ran 12 babu wani aiki illa jifa ran 13 ga menene jinkirtawa babu wani aiki illa jifa kawai to amma a ran 10 ga wata ga jifa ga soke hadaya ga aski ga dawafu ne fada dan haka shine nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa yawmun nahar ranan lai yake ne ita ce yawmul hajjil akbar to shine anan sai malam ya ƙara shigowa da wata hanya ta daban ta ibnu abi umar daga sufyan daga abi ishaq daga al-harith al-a'war daga ali sai yake cewa yawmul hajjil akbar yawmun nahar kenan anan fadar aliyu ce dan abi dalib kenan hadisi ne mauquf in aka ce alhadisul mauquf kamar yanda bayani ya gabata fada ko aiki wanda ya taka burki akan tabi nan da yace an aliyin bai ce ba sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kenan ali shine ya fada yace yawmul hajjil akbar sai yace yawmun nahar amma a wace riwaya da ta gabata shi ali ba shi bane bai fada tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan gane da yawmul hajjil akbar zan Allah ya bayyana masa ya ce ranar layya to shine anan ma ne yake cewa walam yarfa'u kenan anan bai daukaka ba shi ibnu abi umar riwayar sa kenan bai daukaka danganin zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kenan kan ali hadisin ya tsaya sai malam ya ce wa hadha asahhu min alhadith alawwal yace wannan shi yafi inganci wato game da wato hadisi na farko kenan sai yace wa riwayat ibn Uyayna ta mauqufa yace riwaya ta Sufyan ibn Uyayna kenan biyo ta hadisi ne mauquf wanda fada ce ta Ali sai yace asahhu min riwayat Muhammad ibn Ishaq marfu'a tafi inganci game da riwaya ta Muhammad ibn Ishaq wanda riwayar sa riwaya ce marfu'a ya jingina wannan fada zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace haka za rawa gairu wahid min al-huffa yace haka ba dai ba daga cikin muhaddatan hadisi suka rawaito wannan hadisi daga Abu Ishaq daga al-Harith al-A'war daga Aliyu sai yace mauqufan haka suka rawaito shi fada ce ta Ali ba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai malam yace Shu'ba ibn al-Hajjaj shi ma ya rawaito daga Abu Ishaq daga Abdullah ibn Murra daga al-Harith al-A'war daga Aliyu dan Abi Talib mauqufa hadisi fada ce ta Ali ba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka kenan malam ya rinjayar da wannan duk da cewa kowace hanya daga cikin hanyoyin hadisin tana da illa saboda wannan marwayaci al-Harith al-A'war wanda matsayin sa da'ifi ne to amma Sheikh Nasir ya inganta hadisin domin shawahid domin akwai hadisi sahihi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda hadisin na cikin sahihul bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da yazo ya tsaya a wurin jifa a ranar hajji ranar 10 ga wata manzon Allah sai yake cewa yawmul hadha yawmul hajji al-akbar manzon Allah yace wannan yini shine yinin hajji wanda take mafi girma an gane ko to amma kasancewar su da yawa abin da ya shahara a tunanin gama gari iya in suka ji sun ce maka alhajjul akbar hajjin da ta Arafat da ta faɗo ranar Juma'a shine nan da wasu ƴan shekaru da suka gabata wanda ma ba su da niyyar zuwa haji da suka yi lissafin za ta faɗo ranar Juma'a gaba ɗaya aka tafi kuma ba ta faɗo ba Juma'a lissafin sai ne wannan lalle akwai hadisi amma kirkira shi aka yi kamar yadda Sheikh Nasir Albani ya yi bayani mai tsawo akan shi a cikin littafin sa Silsilatul Ahadithu Dha'ifa hadisin da yake cewa fiyayyen yini daga cikin dukkan yini na duniya shine yinin Arafa sai ya ce wa idza wafaqa yawm al-jumu'a idan yinin Arafa yayi dace da ranar Juma'a fa huwa afdalu min 70 hajja wato yafi hajji 70 wai idan aka yi dace tsayuwa Arafa ta faɗo Juma'a to tafi hajji 70 to dan haka wannan hadisi kwata-kwata bai inganta ba an gane ko kwata-kwata bai inganta ba hajjin da ta faɗo a Arafa da ta faɗo a ran Juma'a an gane ko ba ta da bambanci da sauran wasu ranaku illa kasancewar ita ranar Juma'a fadalarta ta daban amma baya nuna ta bangaren haji cewa ita wannan haji da aka yi wanda aka yi tsayuwa Arafa ta ran Juma'a ta fi hajjinta ba a ran Juma'a ba aka tsaya dan haka kenan in Arafa ta fado Juma'a shine ga magarin jama'a suke cewa yawmul hajjil akbar amma abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana yawmul hajjil akbar kenan shine ranar layya kenan wannan kuma a kowace haji wannan yini shine kenan yawmul hajjil akbar kamar yadda ubangiji ta'ala ke cewa wa azanun minallahi wa rasulihi ila an-nas yawmul hajjil akbar annallaha bari'un minal mushrikeena wa rasuluhu wannan kwa karantarwa ce wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tura Aliyu da suratul tauba manzon Allah yace ya karanta wannan a wato a taron haji to a ranar layya Aliyu dan Abi Talib yace ya karanta wato suratul tauba a cikin taron al-hazzai nan insha Allah ta'ala zamu dakata da fatan abinda muka fada daidai Allah ya bamu dadin kuskuren da muka yi Allah ya bamu ta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك